بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وجل العظيم. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ ابري لنا بهذا المختار والتعرف به بنظرة تأتي لنا بالظفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. وجودي وعلا تبارك وتعالى يتعربامو aran numfashi da lafiya ba ƙara tsaka kanmu a wannan guri domin tai an uwan mu nuna wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da samuwar sayyidul wujud wa al-mashhud maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda duk abin da zamu yi a haƙƙin maulidi ba za mu iya bata haƙƙin soyayyar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba muna yin daman hakan ne domin koyi da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika yafrahu huwa khairun mimma yajma'un kaga ya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi da falalar Allah da rahmar Allah ku yi godiya ga Allah ku nuna farin cikin ku ina wallahi da Allah ya muku da rahmarsa to sai dai mu duba in zuwa ga haka mu zama maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mu ji a halayyarsa da halayyar sahabbansa domin mu nutsu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ga sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallama wa kullu naqsa alayka min anba'ir rusul ma nusabbit bi fa'adak amma in dai ka cire haka duba da irin soyayyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana mu ba za mu iya dauka ɗaya bisa bishirin abin da ya mana ba sallallahu alaihi wasallam. Alqur'ani yana ga mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim cewa wani manzo ya zo muku daga cikin ku a watar wayar min anfusikum daga cikin manzi ya darajar kabilunku amma sai Allah yake gaya mana a cikin ayan nan azizun alaihi ma anittum yana damunsa duk abin da zai dame ku duk abin da zai taɓa ku yana damun sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum ko mai tsananin sha'awa ne ga duk wani abin da zai kusanta ku zuwa ga ramar Allah tabaraka wa ta'ala sannan da haka sai Allah ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim mai tausayi ne da jin kai ga mu'minai malaman tafsiri da yawa irin su Imam al-Qurtubi irin su Ibn Kathir irin su Imam al-Sa'idi suna cewa a ƙarƙashin wannan ayar cewa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa azizun alaihi ma anittum cewa wannan yana nuna ƙololuwar soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa al'ummarsa cewa ta kai ga cewa baya son duk wani abin da zai taɓa su zai dame su a rayuwarsu ta duniya ne ko rayuwarsu ta lahira ne to wannan abu yana taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaita hadisi cewa wata rana sayyida Aisha radiyallahu anha tana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita take faɗan hadisi nan tace sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin nishadi yadda mata suka saba yi wa mazajensu idan suna cikin nishadi sai su kawo su bukatunsu sai ta ce ya rasulullahi ina so ka roƙa mini Allah ya yafe min dukkan laifukana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta cikin murmushi ya ce Allahumma ighfir li Aisha ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhara Allah ka gafarta ma Aisha zubanta wanda ta yi a baya da wanda za ta yi a gaba da kuma wanda ta yi a fili da wanda ta yi a boye take na ji daɗi na tashi ina dariya hatta sakaɗa ra'asa fi hajriha har ta goshinta yana taɓa gwiwarta saboda farin cikin da addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mata annabi ya ce mata kin ji daɗi ta ce ƙwarai ko na ji daɗi sai manzo Allah ta fara yin sama yace wallahi wannan shine addu'ar da nake yi wa al'umma ta sallah duk wannan abin da kika ji nayi nake kina ganin cewa kamar wani wata addu'a ce wanda nayi wa wani baki ba to wannan addu'ar ita ce wanda nake yi wa al'umma ta dukkan safa sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin irin soyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna wa al'ummarsa Imam al-Bukhari ya rawi hadisi daga wajen sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowanne annabi yana da wani addu'a wanda Allah ya bashi wannan bonus cewa in dai ka roke ni wannan babu ma kawa zan baka yace dukkan annabawan Allah sun yi amfani da wannan a rayuwar sa duniya da Allah ya tabe sai yace ni a cikin samun wannan tawa har sai ranar tashin alkiyama a lokacin da zan ce shi dukkan al'umma ta ni abin da nake bukata ce tare da haka irin soyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nunawa bai bar iya wannan addu'ar a bari sai ranar tashin alkiyama ba a'a Imamu Ahmad ya rawaita hadisi cikin musnad nashi Imam al-Hakim ya kawo shi cikin Mustadrak kuma ya inganta shi Imam Muslim ya kawo kwatankwacin wannan hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana sallar dare yazo inda Annabi Isa Allah yake gaya mashi a anta qulta lin-nasi tahzuni wa ummi ila hayn min dunillah kai ne ka gaya wa mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka allola guda biyu bayan Allah yace ya ubangiji ba ni ba ne ba har inda yake gaya wa Allah ma qultu lahum illa ma amartani an ubudu Allah rabbi wa rabbukum babu abinda na gaya musu ba ce abinda ka umarce ni cewa ku bauta wa Allah ubangiji da ubangiji ku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim yace kuma lokacin da nake raye tare da su na ce da ina yin haka da ka komar da ni zuwa gare su zuwa gare ka sai na ka kasance kuma kana tattare kana ganta abu da suke har yanzu inda Allah tabaraka wa ta'ala ina inda Allah yake gaya mana annabi Isa yake cewa in tu'azibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Allah idan ka gafarta musu daman bayinka ne in ka kuma in ka azabtar da su in tu'azibahum fa innahum ibaduk in ka azabtar da su bayinka ne wa in taghfir lahum kuma ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim daman kai sarki ne wabwaye ne miki ba annabi yace da ba har yanzu inda annabi Ibrahim alayhi salam yake cewa rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas faman tabi'ani fa innahu minni Allah wa inna kuma ka da kake gani sun batar da mutane da yawa amma faman tabi'ani fa innahu minni wanda suka bi daga mutane wa inna su ne musulmai annan wajen annabi sai ya fashi da kuka yana sallah yake cewa ya ubangiji ba zan baka zabi ba kamar yadda yan uwana suka baka zabi annabi Isa da annabi Ibrahim alayhi salam ni dai al'umma ta ni dai al'umma ta Allah tabaraka wa ta'ala ya kira wa Jibril a cikin hadisin Muslim kenan yace ka je ka tambayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yake saka shi kuka amma ubangiji ka shine wani sanin abin da yake saka shi kuka Jibril alaihi salam ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya koma mashi da wannan amsa sai yace Allah tabaraka wa ta'ala ya ce magaya maka inna satulbika fi ummatik wallahi sai mun faranta maka rai a cikin al'ummarka dai maka yadda kake so sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani nau'in na soyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ga al'ummarsa shine zaka tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana dauke wa al'ummarsa wa'insa abubuwa wanda yana ganin idan ya kyale su akan wannan abun sai yu abin ya gaje da su hadisin Isra'i yana daga cikin abin da zai ba da shaidar haka dukkanin mu mun san cewa a farkon lamari sallah an farlanta ta ne raka'a 50 da shawarin Alaihi Musa alaihi salam annabi ya ringa koma zuwa wajen Allah ana ragewa har ta koma guda biyar hadisi Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin watan Ramadan ya kasance ya fito masallacin sa yana sallar tarawih da mutane suka bi shi sallah da washe gari sai yake fitowa aka ce shi sai ce ina jin nauyi ina jin tausayin al'ubata kada in ci gode ya nonto musu farilla akan su shi sai nake ji masa tausayi azizin imam al-bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba dan kada in daura wa al'ubata wani nauyi ba ga na farlanta musu yin azwaki dukkan duk lokacin da za su yi sallah su yi azwaki su yi alwala kuma da na jinkirta yin sallar isha'i har sai kusan tsakiyar dare maza abinda za mu gane irin wannan zurfin soyayya a wannan bangaren shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana a cikin abubuwa guda uku na duniyan nan da yake maso yake Allah ya so ne da shi gare su na farko akwai akwai matayensa wanda Allah subhanahu wata'ala ya zabi su kasance iyayen mu'minai sannan kuma akwai turare da karshe sai ce waju ila qurrata ayni salati sai aka sanya sannin idanuwa ta a cikin sallah sai da Aisha radiyallahu anha tana cewa duk wani abu idan ya damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka gani shi yana gaggawa zuwa ya je sallah amma tare da duk wani son da yake wa sallah sai ya ce yana jin nauyin kada ya dinka yana jin tausayin al'ummarsa kada ya jinkirta wannan sallar zuwa tsakiyar dare don kansa da kai kada ya gaji da su wa'insu su yi bacci wa'insu su kasa sallallahu alaihi wasallam wani nau'i irin na soyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna al'ummarsa shine zaka ga cewa wai abu ne wanda yake mustahabbi ko kuma sunna mai karfi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya san cewa akwai waɗanda ba su da ƙarfin yin wannan abin sai ce bari ne musu tun gabanin masu zo shi ne wancan shahararren hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi layya da raguna guda biyu ya ce rago na farko ya yi shi ne niyabatan an kansa da iyalinsa na biyu kuma niyabatan ga dukkan al'ummar wanda suka shaida da Allah da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka wa'annan wani nau'i ne na soyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna wa al'ummarsa hadisi ya zo ingantacce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya koma zuwa ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a buɗe dukkan ƙofofin aljanna ya sanya dukkan hurul aini su yi ado saboda zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da haka sai ya ce mala'ika jibrilu ya rako wannan mala'ika da zai zo ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen Allah yace amma a gaya mashi izini ake nema idan ya ce bayan zuwa za a daga kafa sai lokacin da yake so buɗe bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tambaya Allah tabaraka wa ta'ala yaya al'ummata Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ba shi ceto na al'ummar sa iya yadda yake so sallallahu alaihi wasallam yace in dai kam za a zama haka to babu laifi koma zuwa ga Allah in dai zan samu a bani ceton su to babu laifi shikenan zan koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala dukkan wannan soyayyar ba ta tsaya a nan wajen ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya nuna maka cewa ba wai iya al'ummarsa da ake magana ba wai waɗanda suka yi kewa da gari da shi ba so ya sabai ko ana maka maganar manya-manyan bayan Allah wanda suke cikin qurunul fatiha din nan kairul qurun samiyyatul ladina yusabbuna yalluna a ba iya su ba kai a'a har waɗanda za su zo bayan baya sai na Abu Hurairah radiyallahu anhu arwaya hadisan daga gare shi ya ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zo ne ce na so a ce in ga ƴan uwana sahabbai suka ce alasna ikhwanaka ya rasulullah ba mu bane ƴan uwanka ya ce a'a bal antum ashabi ku dai sahabbaina ne ƴan uwana su ne waɗanda za su zo bayana suna so na wannan ya rauni ko wasu taɓa gani na ba su ganda ba su nake karsashi a ce yau ga su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin wannan soyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna wa al'ummarsa ba ana magana bane ba akan mujarradin mutane a'a har da dabbobin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har da waɗanda ma sirrai ne mu duba zuwa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi lamu ne ga kutubran da biyu wanda yake hawa kansa akan ya zama da shi minbari da aka yi minbarin sa sallallahu alaihi wasallam ranar farko da ya kan minbarin ne ga kutuba duk wanda yake cikin masallacin nan ya ji yadda kutubran da biyu nan yake kuka annabi sallallahu alaihi wasallam jin kansa da tausayin sa da soyayya sa ga dukkan halittar Allah ya kade kutubar da yake yi ya sauko ne kan wannan minbarin aka gan shi ya rungu wannan kutubran da biyu nan ɗan masallacin suka ce muka ji kutubran da biyu nan yana ajiyar zuciya kamar yadda idan yaro yana kuka ana lallashin shi yana ajiyar zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gama ya juyo gare su ya ce wannan da biyu nan ya yana kuka ne saboda ya ce mun wai na kasance ina hawa kansa ina tunatar muku da Allah da manzansa yau kuma gashi an yi min munbari na daina hawansa shine ne mai lallashi na ce ni kuma na lamance masa shine dabinar da za a ci a cikin gidan altar wannan kuma bai tsaya a tsirrai ba kawai a'a har da dabbobi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a hadisin Imam al-Hakim a cikin masallaci tare da sabai sai ga wata tsuntsuwa ta zo tana ta shawagi a saman su annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi jama'a sai ya ce wane ne ya karbar wa wannan tsuntsuwar a kwanta wani sabi ya tashi ya ce ni ne ya ce ita ta kawo karaka ba ta kwanta ka koma da su sai na Anas yana da dan uwa ana ce mishi Umayr Umayr din nan yana da yar ako ana ce mata Nughayr lokacin da Nughayr din nan ta rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin sa yace ya Umayr ma fa ala Nughayr ya Umayr menene ya faru da yar karamar tsuwa ta Nughayr sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba anan wajen duk kawai na abubuwan masu rai ne a'a annabi sallallahu alaihi wasallam din kansa tausayin sa da soyayyar sa yana zarcewa ya koma har zuwa abubuwan da ba masu rai bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa jibul uhudun nuhibbuhu wa yuhibbuna yace kaga wannan dutsen uhudu dutse ne wanda yake son mu mu ma kake son shi har ta kai ga matsayin da idan aka fita yaki ko aka yi wani tafiya ana shigowa Madina tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaka ga annabi yana yin tsere tare da safansa yana cewa a ga wane ne zai fara zuwa inda dutsen uhudu yake wannan abu ne wanda ba shi da rai don a nuna maka cewa ba wai mujarradin mutanen cikin al'ummarsa soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta kai a'a har da tsuntsayen har da dabbobin kai bari har da abubuwan da ba su da rai sallallahu alaihi wasallam to ina kuma kuma muke cikin soyayyar mu me za mu saka wa wannan soyayyar ta zamu yi kokari mu dauki soyayya irin sa sayyidina Abu Bakar da Siddiq wanda ya bada rayuwarsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kogo da wajen kogo akan hanya da zaman su a cikin rairayi da towowar su garin Madina duka ya sadaukantar da rayuwarsa ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana ganin cewa da mutuwar za ta zo to ni ta dauke ni tabar ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a har a wajen abin da yake jibilla ne na insaniya duk wani dan adam naturally ne dole zai ji ciwo ba dan adam da yana lafiya ba zai ji ciwo ba amma yana jin ina din ne na shi ciwo ciwon sa ta koma koshi saboda soyayya da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akan hanyar mu a Madina mun samu wani rairayi wannan rairayin da muka samu na saukar da kan taguwa ta na shi fuda manzon Allah rawani na nace ya annabi kwanta ka huta na fita nace dan in samu nono da zamu sha muna jin kishi da yunwa na samu wani makiyayi ya tatsan mana nono na to wannan zo na tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci maka rike an aika zo na ji dauyin tashin sa gashi kuma yana jin matsanci kishiwa amma yana ganin ni in sha ruwa gabanin kafin annabi ya sha ruwa wannan sunna ne saboda haka ya hakura ya dauki ruwa ya zuba akan nonon nan dan yayi sanyi annabi da ya tashi ya mika wa annabi ruwan nan yace annabi yana sha ina jin dadi annabi yana kashe kishin sa to hatar ta wuce annabi ni na kushi
annabi yana shan nabi ni ruwan da annabin yake sha ni shine abin da nake bukata ya bai ya dauki duke sa baki dai annabi ya ce wane ne zai taimaka ma zai taimaka wa addinin musulunci sayyidina umar yake yau nace a zuciya ta nace yau dai ka zan yi abin da yafi na abubakar da siddiq dai na kawo abin da nake da shi yace wannan abu mai yawa ya umar annabi komai yawan abu komai kankantar sa shine ya gode ma abin da dan akwai waɗanda kowai sha'ir suka ebo a cikin ridar a cikin ridar su kai suka kawo kul kuma yadda ya gode wancan mai yawa haka yake gode wannan dan kadan dan yace mai kabar ma iyalanka yace na bar musu kwatan kucin irin wannan bi ma'ana na raba dukiya ta biyu na kawo rabi saboda Allah yace ina nan sai ga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya kawo yace kai Abubakar kai kuma mai kabar musu yace na bar musu Allah da kai yace daga wannan lokacin nan ce to ni kam na san cewa Abubakar ya wuce da wannan kuma babu wanda yake son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fara farka Imam Tirmidhi ya kawo hadisi wanda ya kai darajar Hasani an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wai wa ka fito ne baki da yace Aisha aka ce ai ana nufin amma da yake baban ta ko kuma soyayya irin ta sayyidina Umar radiyallahu anhu wanda yana ganin cewa zai ɗauki rayuwarsa da komai nasa da zuciyarsa baki ɗaya ba manzo Allah yana koya mana kuma shi sayyidina Umar yana koya mana wani soyayyan nan ne sai ya fara yin wani siyaki na hadisi ya kawo mana ya ce annabi ina son ko ina fi son ka akan komai da komai banda wannan zuciyarsa annabi ya ce a soyayyan ɗayan ku ba zai cika a iman ɗayan ku ba zai cika ba har sai na kasance mafi soyuwa gare shi fiye da kowa da komai harkar nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce la'anta ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta an-nafs allati bayna jambayya wallahi manzo Allah ina son ka fiye da kowa fiye da komai har sama da su wannan zuciya ta bi ma'ana numfashi na baki ɗaya fansa ne ga soyayya kai rasulullah sallallahu alaihi wasallam soyayya in ta sayyidina Uthman radiyallahu anhu wanda ya yadda zai koma ga Allah dan koyi manzo Allah yana da alfarma a wajen Allah shi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne zai taimaki dashi na usra sayyidina Uthman ya kawo wata irin dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Ali je ka irga mana wai rakuma nawa ne da ya ce sai da yake ya annabi wallahi ya kashe kai da rakuma ne ke kuma kowannen su yana tare da yake kaya wanda yake dinare ne mai yawan gaske kowannen shi bai ya dauki dinare wanda bai kasa da dinare guda 40,000 annabi ya ce ma dara Usman ma fa'ala ba da yau babu abin da zai cutar da Usman a halar Allah daga wannan hikimar da ya ce to sai iya ta wasali da hikimar sa lokacin da ƴan duba suka zo domin shaidatar da shi yace Allah tana da annabi ya karɓi wannan hikimar tawa saboda haka a kawar da su a halakar da su ko a ko a batar da su ko kuma dai a tsaya da ni a duk wannan bai mai ba yana cikin karatun Qur'ani juya wanda zai yi a tagar gidansa ko sai ga annabi ya leko tagar yana mai murmushi yace yana murmushi har sai yana fitowa ta tsakankanin haƙoransa inda shi yake cewa in tabassama yantali ka hatti ga mame aulakal barki ya mahu idan yayi murmushi wani irin walƙiya ne yake fitowa sammanin sama ga haƙoran na fararen kalkai ka ce kamar kankara ce annabi ya ce ya Usman kana so mu kawo maka ɗauki mu roƙi Allah subhanahu wataala ya tseratar da kai daga sharrin waɗannan mutanen da suka zo suka kewaye gidanka ko kuma wannan azumin da ka ɗauka kana so ya zamanto iftar ɗinka ya zamanto a gurin mu za ka yi ya ce ya Rasulullah na yadda su koma su shaidanta da ni ni in zo gurinka in sha ruwa a wannan rana aka shaidanta da shi yana cikin karatun Alƙur'ani yana daidai faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fa sayfidu Allahu wa huwa samiul alim wannan kwatankwacin su ne sayyidina Bilal bin Rabah yana kwanci akan gidan sa yana ya matarsa tana kuka za ta rubuta shi ta a ke shake da nake tace zaka mutu ba kabar mu ya ja gadan alkal ahib muhammadin wa safa menene abun kuka bayan kina ga ina nan ta gobe zan ce a ita masoyana muhammadin da sahabbansa sallallahu alaihi wa sallama wanda dukkan mun babu wanda zaka ce mai zo kamar ke ta amma su dadi suke ji mutuwa za ta zo saboda za ta tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama irin wannan shine fa irin soyayyar sayyidina ali radiyallahu anhu wakara wajahu ya sadaukantar da rayuwarsa ya kwanta a shafuɗar manzo Allah a lokacin da ake matsanancin buƙatar rayuwar sayyidina rasulullahi a shirin sayyida ya dauki abin rufe manzo Allah ya rufe cikinsa da wannan ya yadda cewa annabi ku yi gaba ku tafi madina idan suka shigo domin su idan suka shigo suka gani gabanin su gama su gama shaidar da ne ko kun yi nisa bai kwanta din ya tashi ba bai kwanta shi fitar mazala su ba zuwa da niyyar cewa ya tashi ba ya kwanta ne da niyyar shi bari ya koma ga Allah a lokacin sai ta kuma ga sai ina nake cikin irin wannan soyayya شو ينسوا ألا فشهدوا إني أحب محمدا وأبدو كفرانا كنار تلحب أحب إلي من وليدي ووالدي وآلي وأنا بل حمالي سيحسب وشيدا حلت الصورة أتى متى نيدا أزلو ملائكو دروحاني نيبا رحمة أخرج عبد الله إنا صمان الله ومصن دريك يومنزان الله أحب إلي من وليدي ووالدي نفس منزان سيد أنا نفس منزان الله بيتي fiye da iyayena na san manzon Allah fiye da kaina na san manzon Allah ma fiye da dukiya ta ma da za a dan wata irka a sharifi da ya tashi daga nan wajen yana fadan cewa wani yana ba su labari cewa ayyan shawara da Allah ta'ala an wanda aka yi su guda goma masa dukkan nunsu da sunan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a jaridun nisa ma sai ta buga wannan abu so yace ai ni da mun haka ne وأسماؤه أعلام أشخاص إلزتي ومهما تراني فالرسول بيجوز يتي أني أنا باكي تيزو سورة يمانا الله إذن كجوكوي أنا يبامن أم نمي جوكوي كاكا وشو تكتي أنا يرأي محمد كوي محمد وعلي نلاك يتي يكوما كاكا بواي أنا نفعي بوا مهما تراني تكيم ده كان أقول إن ينا ينكي فالرسول بيجوز manzo Allah yana cikin zuciyar nan tawa dama ya ce na sha'atu bi dhikri wa tafa qabla nash'ati aya azli ta'ani fa qalbi bihi najja ni na tashi ne da soyayya da an bato da soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun gabanin Allah ya gama hada sifata a cikin cikin mahaifiyata sai da Aisha sai da haka aya azli ta'ani sai makina da kake damuna da an rabu da ni ni ba na gani kai ta ka fakal bi bi da zuciyata ta cika da annabi ta yaya zuciyar da ta cika da annabi za ta samu wani stress na damuwa kaka bata akan ka lokaci ina nake cikin irin wannan abubuwan da muka lissafo na soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa da yacce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi kokari iya kokari su da cewa sun ba da haƙƙin irin wannan soyayya ka duba haga irin soyayya sayyidina Abu Ayyub al-Ansari annabi da ya shigo Madina kowa yana so annabi ya shiga gidansa da yaransa yadda zai yi kowai da ya fashi da ya dauki kayan annabi sallallahu alaihi wasallam da sai zawo ka koyi shiga gidansa Abuja annabi ya biya ya ce to wai ina kayan aka ce ai Abu Ayyub al-Ansari ya shiga shi ce to ai kin da wace yake idan da kayan mutum suke anan yake saboda haka sai ya ce gidansa gida ne mai bene sai ce annabi ba zai yiwu ba ni Hausa ba kai kana ƙasa a abinmu a ƙasa kai ka Hausa annabi Hausa ba amma saboda yawan jama'ar da suke shigowa sai annabi ya ga cewa a'a kaga wata irin soyayya kaga wani irin ra'a abin nan tausayin yana ciye musu nauyin hawa sama sai ya sako ƙasa ya ce ni barin koma ƙasa saboda mutane gani na ya ringa yi musu sauki ki shi kuma yaya Abu Ayyub al-Ansari yayi idan ya tashi zai taka mata takalarsa da nutsuwa yake taka ta cikin jin tsoro a hankali kuma bai taka tsakiyar gefe yake yi har annabi aka gama gina mahallin annabi sallallahu alaihi wasallam Madina ta gefe haka suke ta takai wajen zaman su in ta hali da Allah wata rana da daddare kawai matarsa tashin za ta sai ta shure randan su ruwa ya zube shi kuma ba fa irin bai bane ne yanzu wanda yake da dakin a'a abin nan azara ne na dabiyar sauran su yace ba ina jin tsoro kada ruwan nan yayi na so daya guda daya tak ya daga a cikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin rufan mu da abin kwanciyar mu da shi muka ringa tsane ruwan nan muka gama tsane shi baki ke mu ko muka hakura mu kwanta cikin su mutum a kwanta a kasa babu abin rufa babu abin kwanciya kuma ana cikin makuma kwatsayi amma kada duga ruwa daya tak ya taba riga manzo ai taba cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada kuma ruwa ɗaya ta ke taba cikin manzo Allah soyayya irin ta sai dana Sa'ad bin Abi Waqqas lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo Madina dukkan sahabbai suna jin tsoro kan fadare yayi akawa annabi farmaki muna bacci sai dana Sa'ad yace ina raye to ni kuma in dai haka ne na haramta wa kaina bacin dare har abada ni aiki na da ni da jama'a ta mu zo mu ta gadin cancan annabi haka suka yi shi tsawon lokaci har sai da Allah tabaraka wataala ya saukar da ya ayyuhar rasul balligh ma uzu ilayka min rabbi fa in lam taf'al fa ma ballagta risalati ko fa ma ballagta risalata wallahu ya'zimuka min an-nas sai annabi ya fito yace su wane ne wannan yace yace ga abin da Allah ya tafi kudari Allah na aishi amma da ayan ba ta sauko ba to su sun lasu lokacin da baccin su ya kare baki daya su na fula su dare su aikin su na dare idan wasu suna na fula to su na su aikin shine gadin manzo Allah kamar yadda shi shoyi ke cewa shi aikin sa dare ya cewa jazallahu anni sulmatul layl wa dujja fa fiya yanadi sabbu ila hubbi makhraja yabitu yura'in najma wal kullu ra'idun yunsimu turrak bal yunsimu aflaja yace Allah ya saka wa dun dare da alkari kowa ya ji tsoron dun ni saka mai da alkari ne domin ni a dun dare nake samun hanya ta domin ne ni wannan musulmi manzo Allah ina kwana ne ina kiwon kowa da ba a sana kiwo ta shi yake shi turare yake kiwo da biyu ra'in da mai kiwon turare wal kullu ra'in a lokacin da kowa yake bacci shi kuma wannan lokacin yana zuwa turran bal yana zuwa abulata a lokacin ne yake tsara wala kullan kalmomi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka zakai ta gani irin su zai dubin da sunnata haka zakai ta ganin yadda sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke kokari wajen nuna soyayya ga jarabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan hijirar annabi da shekara uku saboda haka sai wani su jama'a suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce muna so ka ba mu wa'insu daga sabanka su je su koya mana addini annabi ya zanci sabansa guda shida karkashin jagorancin Zaid bin Sunnata irin su Musa bin Abi Musa al-Ghanawi irin su Asim bin Sabit suka taho akan hanya a gurguje sai da aka zo daidai wajen wata rijiya suka shahidantar da wajen mutane uku da cikin suka ibe suka jefa su a cikin rijiyar nan suka taho da shi sun zai bin da sunnata shi kuma shine wanda ya kashe kuma ya bin Khalaf saboda haka ana shigowa garin Makka sai mutanen nan suka je wa da Safwan dan kuma ya suka ce ga wanda ya kashe mai fitan kai ma rama to su kuma da mai larabawa an san su da abin da yake da musalacewa ramuwa gayya idan bayan sun ga isa shaidar ta da musulmi sai sun cire mai ido an cire mai wani sassa na jiki saboda haka suka ce to mu anan ma ba sai mun shaidantar ba duk a yanzu za mu fara cire sassan jikin sa suka dauki wuka suka rinka kama naman jikin sa suna yagawa da wuka suna bugawa yana cikin wannan halin sai Abu Sufyan mun sai sai a fatu maka ya gonka ya musulunta saboda haka a lokacin bai musulunta ba ya zo wucewa ta wajen ya ga irin azabar da suke gana wa sahabi manzo Allah nan da ake kira da Zaid sai ya ce ku tsaya sai ta ina so in roke ka da abin da kuke bautawa dan maka wani tambaya ka bani amsa shin zaka so a ce kana wajen iyalinka a kwance cikin kwanciyar hankali amma kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yake kan wannan matsayin da aka dauki namanka ake yagawa da wuka sai ce na rantsa da ubangijin da ya aika annabi da addinin gaskiya ba zan zuwa ce ina wajen iyali na ba cikin kwanciyar hankali wata kaya ta taba iga maza ba da kansa Abu Sufyan ya ce da yake to wallahi ma ra'aytu min an-nas ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada yace wallahi ni ban taba ganin mutum yana son dan uwansa kamar yadda mutanen Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke son shi ba kuma wannan shine irin sheda da Suhaili da aka zo sulhu da Libya da ya koma gari sai ce kai jama'a ku wa'ina mutanen hankali yace dukkan cikin ku babu wanda ya kai ni yawo a duniya na je fadar Kisra na je fadar Kaisara na je fadar Najashi a wancan lokacin sune su fafawa na duniya yace amma fa ni ban taba ganin inda ake nunawa shugaba soyayya ba kamar yadda na nuna ga sahabban Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke nuna mashi soyayya yace na gani wani yana bayansa wani yana gefansa kuma dukkanin su babu wanda yake iya tsare kai shi ya ido fi da shi duka wannan dukkanin su sun kwaita kansu kai ka ce ma ta tune kawai idan yayi ishara da abu gaggawa suke yi wajen aikata wannan abin idan kuma yayi kaki ɗaya daga cikin su zai tsufa ya taɓa kakin ba sa so kakin zama Nuhama kawai ta annabi ta taɓa ƙasa kowa yana shafa ne idan aka rasa wanda ya idan kowa ya shafa aka rasa sauran danshin kakin to wanda ya shafa hadin kawai sai a zo a shafi jikin sa saboda me ya dan taɓa danshin kakin da ya taɓa yace da yazo ko sai alwala na gan su kadu ya ta tuluna ala wajuhi sun kusa su ya ki tunan su saboda kowa yana son koyaya ne ruwan alwalan sa ya samu ya taba ya shafa shi shi sai da ya alfi ya ringa raba musu gashi sayyidina Khalid bin Walid ya samu gashi wanda yake daidai gaban goshin Allah sallallahu alaihi wasallam yana sai da zai wasu da suka je gidan sai saka shi a kwano suna zuba ruwa suna sha idan mutum ba shi lafiya shi sai ce wani kuma suka ga cewa bari sa haɗe ko sai ya ce shi abin da zai bari ya saka shi a cikin mulansa a cikin rawanin da ya kalbalin sa da mula sai da haka da aka fita yaƙin Yamama aka buga yaƙi kusan yaƙin farko karra ta farko ragas aka yi tsakanin musulmai da kafirai an dawo haima ana hutawa ta bakar da zai sai nemi wulan sai rasa sai ce a tashi a koma yake sai kamar ya ta aini ne a nirin zai shi kuma dole ku bi wannan umarnin nawa aka koma wannan yakin musulmai da yawa aka shaidar ta ce su amma ya ɗauko wannan rawanin nasu wanda wuyar take ciki da aka dawo haima wurin suka ce kai ba za mu yi hakuri ba wannan aiki daga aikata fa ya saba wa shari'a akan wula kawai ka komar da musulmai a zubar da jinin su ya ce ja kun san abin da yake wulan nan ni wula ba komai bace ba sai dai ina kishin gashi maza ma in ce in bar gashin annabi wajen waɗannan mutanen banza kuma su ɗaukar saboda shi ba su lakanta shi a'a wanda mu fita baki ɗaya mu kada wanda ya dawo da ransa amma gashin annabi ya koma gurin musulmai
irin wannan kokarin
sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
suka ringa musabaka
tsakanin su
a haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da duk wannan
soyayya ce wanda take tare da tsananin ladabi ka duba a ga sayyidina al-Abbas annin manzo Allah a annin fa ba wai fa kanin mai annabi bane ba a yayan mai annabi sallallahu alaihi wasallam amma aka tambaye shi aka ce da kai da manzon Allah wane ne bi wai ta ina
annabi
ya girbe ni sai dai an riga haihuwa duba ga wani annabi ya girbe ni amma an riga haihuwa
sallallahu alaihi wasallam
to duk wannan idan muka duba sai ne goma a junan mu ina nake cikin irin wannan soyayya ina nake cikin irin wa'annan ladabi ba yadda soyayya za ta kai mu idan aka samu farashin ladabi cikin wannan soyayya ba tana karewa Allah yana sifatu soyayya ko ai kare ba akan sayyidina abubakar kaga yadda muka faɗa da annabi ya faɗa da annabi ya ce wa sayyidina umar cewa kai ne hasan kutura aljanna ya fadi girman sa aka ce abubakar bai ce ai duk aikin kuma hasana ce guda ɗaya ta irin ta abubakar amma tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambaye su shawara akan wanda aka riba to a yaji wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce an dake aka Allah ya ce la tarfabu aswatakum faqa sawtu bihi kada ku daga murya ku sama da murya mata Allah wala tajaru lahu bil qawli ka kada ku yi man ku bude baki ku burga ku yi na mashi da ce a la tarfabu aswatakum faqa sawtu nabiy wala tajaru bil qawli tajaru ba'dukum kamar yadda za ku yi ƴan uwan ku ka ku yi haka amma fa idan kuka yaka anta wa amalukum antum la tashkurun idan kuka sake kuka yaka aikin ku ka duba ga aikin sayyidina Abubakar taguwar da annabi ya tura ita daga Makka zuwa Madina shi ya bada ita kyauta annabi ya ce a ni ba amma haka sai nabi ya dai kudin da zai al-kaswa din nan wanda shi yake ma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam alaman yarka bi tsirfa wal kaswa amma tare da haka yake idan aka daga murya in kuka daga murya to aikin ku zai zube Jalaluddin Sayyidi radiyallahu anhu yana cewa tun daga wannan lokacin sai na kuma idan yana yin annabi magana annabi da ta yi me kace saboda tsabar da ta da murya sa kuma ana kiran jin su yin nan da muka ji in fa ba mu hada ta da ladabi ba ga jarabi manzo Allah subhanahu wa ta'ala akwai matsala tun ban je ga mawaka ku ba zai yi kace irin yadda za lafazin da zaka daura wa dan ganki irin wannan lafazin zaka zo kai ba annabi ka daura wa annabi shi ba Allah zai kore ka ne daga hadara ba zai yi ka ce yadda za ka gaya wa wani ɗan siyasa wata kalma da za ka gaya wani ɗan jidaje
wani abu ma ka ba wai kamar abin da ake tunzura wani mawaƙi ne ko wani abin da ka
ringa ɗaukar irin waɗannan alfaz da waɗannan lafazan kuma kana gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wani mawaƙi da yana da yayi ba annabi da tashi sai ya ce uzur rasulullahi in kasartu fi madini fa inna tamalakum lan yusafa ina neman uzuri a jama'ar da Allah idan har na ta kaita ko kuma na yi sulhu adadi a cikin dukkan mu'minan da ne fa inna tamalakum domin kyawun kuma da Allah bai su faɗi ba kyawu a haƙƙin duk irin abin da yayi shi ma fa yana taka tsantsa yana cewa a taiki wa inal kusa kullum bi killati amma taqabbal bi fadli minka kankani ne ta abin da ne na wakan nan ba komai bane ba kowa ne ina so ka karɓa ne da falalarka sabida haka mu gane mu masu rubuta waka ko masu rera waka ba fa kowace kalma ba ce ba za mu faɗa a haƙƙin Allah haka zalika moyo da wa'anda ba ba waka
ji soyayyen nan da duk abubuwan da za mu faɗa
walau cikin maulidi ko wata maulidi mu gane fa ba kowace irin kalma ba ce ba za mu lika ta da janibin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan fa muka yi haka aikin mu zai iya karewa baki daya domin duk abin da muka yi ba mu ci ta muka yi matsayin safai ba Shawci da radiyallahu ta'ala anhu yana cewa duk girman kudi da in ka tattar duka kudu bannan baki daya ba su kai darajar filin gashin sabin annabi ba to kuma kai ka san kariya kake kai ba kudi ba ne eh a dai kai da wani abu ne to kaga magane mu musu ya bi ta ka san ta hadda tana buƙatar ladabi hadda tana buƙatar ladabi na gaske muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi wannan hidima da aka yi Allah ya sa mu Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan maulidi Allah ya ba mu soyayya sa Allah ya cika mu da soyayya Allah ya kashe wa cikin sa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu amin wa antum fi khair wa kuntum wa kuma rutum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum Allah ya rahmatu alaikum